daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Haka kuma a kasar Niger a jamhuriyar kenan za a iya jin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin duka a cikin Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da mania FM. In aka leka kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma kacokan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com don jin mu kai tsaye. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad.
To kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addinai. Yau zamu nufi wani taro ne da aka shirya don jaddada koyarwar wani shehin malami dan kasar Sudan margaye Abdullah Al-Turabi.
Manufar taron shine fito da kyawawan manufofin salon siyasar shi Malam Al-Turabi, wanda a baya ya kawo zaman lafiya da inganta siyasa a tsakanin mabiya addinai da kabilu daban-daban a kasar ta Sudan. Shin me taron ya haifar?
Shawara ta farko shine ci gaba da shirye irin wannan tarurrukan, saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita. Sannan kuma an bada shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci. Abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a ga ya za a yi a magance waɗannan matsalolin. Sannan kuma an bada shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin al'ummar mu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interface dialogue.
Za mu saurari cikakken rahoton wannan taro, sannan kuma za mu ji wato tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari daga Kano yayi da masu ruwa da tsaki a taron. Ku dai ku kasance da mu.
Tawai ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda Hafsa tace za mu ji rahoto, to bari mu je ga rahoton mu ji shin yaya aka yi wannan taro ne don jaddada kyawawan salon siyasar marigayi Abdullah Al-Turabi na Sudan. Muhammad Kwari gare ka.
Bayan nazari da muhawara akan makaloli 19 da shehunan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin binciken harkokin ilimi mai zurfi na ciki da wajen Najeriya, malata taron sun cimma kuduri da dama waɗanda ke kunshe cikin takardar bayan taro da aka fitar a zauren taro na tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano. Dr. Kabiru Haruna Isa shine ya karanta bayanin bayan taron.
Shawara ta farko shine ci gaba da shirye irin wannan tarurrukan, saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita. Sannan kuma an bada shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci. Abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a ga ya za a yi a magance waɗannan matsalolin. Sannan kuma an bada shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin al'ummar mu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interface dialogue.
Dalibai da malamai da sauran manazarta ne suka halarci taron, har ma suka bayyana gamsuwa kan abubuwan da suka ji.
Sunana Aliyu Muhammad Usman. Taron ya zaburar da ni sosai da sosai, ƙara sanin wane ne Al-Hassan Al-Turabi da kuma irin nazari da yake da shi game da musulunci da kuma ɓangaren abin da ya shafi siyasa.
Sunana Ahmad Rashid Makarfi, kuma na zo taron ne domin na jima ina da tunani akan gudumar da shi marigayi Sheikh Dr. Hassan Al-Turabi ya bayar ga addinin musulunci da kuma duniya baki daya. Na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya, cewa duk wani shugaba wajibi ya dora zaman lafiya da haɗin kai. Kada a damu da ƙungiyoyi na addinai, dole a haɗu da su da dariku duka a zauna lafiya.
Sunana Ibrahim Gongozo. Gaskiya na koyi abubuwa da yawa daga cikin gwagwarmayar rayuwarsa da watan irin ilimin sa da sauransu. Da farko dai ya zarbar da ni a matsayina na wato mai nazari akan yadda zan fuskanci rayuwa da yadda zan wato za a kokari a ga an hada kan musulmi baki daya duka duk da bambancin aqidu ko kuma bambancin fahimta.
Dr. Umaima Hassan Al-Turabi na daga cikin ƴaƴa shida da marigayi Sheikh Hassan Al-Turabi ya haifa a lokacin rayuwarsa.
في الحقيقة إنه شعور عظيم لا يوصف, يعني مزيج من الشعور بالفخر والشعور بالفرح والشعور بالرضا أن أفكار الشيخ الترابي ما زالت حية تمشي بين الناس وما زالت تناقش والعلاقة بين السودان ونيجيريا.
حقيقة والله فرنسكي مسألة جسدة ومسمى وانا نتارو دا أكينا ما حيفينا فرنسكي نوانا بزيئة مسألة وابا مسمى يوم وانا نيجيريا وانا سغتيوا ما حيفينا دا تنالنسا دا أبوان ديكي مغانا أكاسا مسمى نسابنتا إتاكنتا الآدة تا أينهم مسلمي دا كما الدين مسلم تيما وانا أبني وانا بزيئة مسألة بغسكيا سبو دا هكا وانا إنا فاتا إتي وانا يزمن تي أبني وانا زي كاردوري وعلاقة سكانة Nigeria da kuma ƴar uwar ta Sudan.
Dr. Amina Abdullahi Na'ibi kenan ta Jami'ar Bayero Kano dauke da fassarar lafazan Dr. Umaima Hassan Al-Turabi a yayin hira da muryar Amurka. A ƙarshe dai waɗanda suka shirya wannan taro sun sha alwashin mika abubuwan da aka cimma ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki domin ɗabbakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To haka yake Mahmud. Yanzu kuma shi Mahmud din wato kage yanda bayan an gama taron ya je ya zauna ya tattauna da Dr. Aminu Sagagi ɗaya daga cikin mashiryin taron. Zamu ji daga gare shi.
Wai organizing committee.
Eh mana.
Ilawa cikin suna.
Sunana Dr. Aminu Ismail Sagagi.
Gashi an ce ku ne kuka shirya wannan taro, za mu so mu ji me kuke so ku cimma?
To babban abin da ya samu aka shirya wannan taron yadda al'amura suke gudana a kasashen mu masu tasowa musamman kasashen Afrika, akwai abubuwa da dama da suke damun mu. Muna fama da matsaloli na wahalar rayuwa, talauci da ƙarancin aikin yi. Muna fama da matsaloli na rigingimu, muna fama da matsaloli na saɓani tsakankanin bambancin addini, bambancin zamantakewa da bambancin hatta jinsi ma tsakanin mace da namiji, tsakanin tsoho da matashi. To shine sai muke tunanin su waye ne misali a cikin masu tunani ɗan Afrika. Mun ɗauki Afrika matsayin gida ɗaya ce, tunaninmu tarihinmu kusan iri ɗaya ne. Su waye masu tunani na zamani waɗanda suke da tunanin za mu yi amfani da shi wanda tunaninsu ya maganta irin wannan matsalolin ko ma kyautata rayuwarmu ta nan gaba? Shine sai muka dauke misalin mutum ɗaya, shine Dr. Hassan Al-Turabi. Tunaninsa boyayye bane saboda yawanci tunaninsa a rubuce yake da lectureshinsa an dauka ana magana da sauti da sura. To saboda haka shine aka shirya wannan tunanin ganin cewa yayi bada gudunmawa wajen kishin yankin mu na Afrika da kawo tunani na zamani yanda za a iya tafi da rayuwa a samu ci gaba da fahimta da zama lafiya tsakanin al'umma. To akan haka ne aka gina wannan taron.
To kana maganar Afrika, wani sai tunanin cewa kaman kun ga yato baki kenan daga kasashen Afrika ko kuma kawai kuna ne tsakanin ku da ita Sudan tunda shi Al-Turabi daga can ya fito?
Mun kai su baki daga Afrika, akwai baki da suka zo daga Mauritania, akwai baki da suka zo daga Senegal, akwai wanda suka zo daga Ghana, akwai wanda suka zo daga makociyar mu jamhuriyar Niger, kuma da akwai daga Sudan din. So muna ganin kamar mun samu wakilci na kasashen Afrika daban-daban.
Idan daga wannan gabatun za a iya cewa kamar dan ba ku ka daura na wannan tarukan, ba a ci gaba da irin sa ne ko kuma akwai mataki da za a dauka kuma na gaba? Misali tunda yanzu kuna ne a matakin masu ilimi da nazari, misali akan al'amura, akwai kuma wani bangare na zancen hukumomi wanda suke da iko nazartar da al'amura yadda ake bukata.
To kaga dai wannan taron cibiyoyi ne guda uku suke shirya shi, amma za a iya cibiyoyi guda biyu. Akwai kungiya ta AFAC Educational Foundation wadda take da cibiyar ta a Kaduna. To kuma akwai cibiyoyi guda biyu a cikin Jami'ar Bayero ta Kano. Akwai cibiyar nazarin ilimin mata, akwai cibiyar nazarin ilimin addini musulunci da wayewa ta zamani da kuma tunani tsakanin mabambanta ra'ayi. To su uku suka shirya. To mu a bangaren tunanin da muke yi yanzu shine irin wannan zamu rika zabar kowane fitaccen dan Afrika ne dan siyasa. sai dan siyasa ba kawai malami ba wanda ya bada gudunmawa wajen ci gaban al'ummarsa kamar a Najeriya zamu iya daukan Malam Aminu Kano misali zamu iya daukan kamar Nelson Mandela a South Africa ta kudu zamu iya daukan kamar Kwame Nkrumah a Ghana zamu iya daukan wannan Kenyatta a Kenya haka zamu rinka tsuntsunto su kai har ma da ɗan Afrika wanda ba Afrika suka za hadda baka fata wanda ba ɗan Afrika ba kamar zamu iya karanta rayuwar Condoleezza Rice mu ga me zamu iya dauko a cikin ta saboda wani abu da ɗan adam yake da shi duk sanda ka kawo masa abu wanda fitacce irin sa yayi to kana ƙara masa ƙarfin gwiwa ya ga ce ashe shi ma ba zai gagare shi ba to mu yanzu tunanin da muke da shi shine siyasa ta aiki ba ta magana kawai ba ya zama ɗan siyasa mai da suke da ra'ayi na kawo gyara inda suke faɗa a yaki neman zabe to abin ya zama ya shiga cikin jinin su a aikace ma haka suke so su aiwatar muna ganin wannan zai iya kyautata rayuwarmu kuma wannan shine ƙashin bayan nazarin siyasa irin na shi Dr. Hassan El-Turabi
galibi idan aka yi waɗannan tarika an dade ma ana yin su shekaru aru aru a ƙarshen ƙarshe hukumomi masu rike da madafin iko su ne suke da ƙarfin zartar da shi amma ana samun giɓi ba mu sani ba ta yaya za ku ga cewa wannan karan tunda kun dau Afirka ne a matsayin gida daya ta yaya wannan matakai kuke dauka ganin cewa abubuwan da ake cimmawa kudurce-kudurce da rerewo ilimummuka da tunani da basira irin na mutanen baya dinnan da ka lissafa misali an yi amfani da su ko an zamanantar da su kuma ma an dabba kasiyar da suke misali
to yanda muka fahimci yan siyasa shine wani lokaci ko da ba su yi aiki kai tsaye ba amma suna tasirantuwa da ra'ayin jama'a yayin da muka shigo cikin jami'a cikin matasa cikin mutane masu tunani suka yadda da abu to zai iya tasiri a cikin yan siyasa su yadda da shi kuma wasu daga cikin wanda ake magana sunan gaba su za su zama kuma yan siyasa su zama shugabanni su zama yan majalisu so muna ganin idan mutane sun cika daga tunani tun yanzu to za su zai iya yi musu amfani ko yi amfani al'umma nan gaba wato balle ne lalle yau ko gobe mu ga sakamakon abin da muke ba amma mun tabbatar da cewa duk abin da wayar da kai in an ci gaba da yin sa ba daina ba kuma muhimmanci na gaske to wata ran zai yi tasiri
yanzu za a gabatar ko ana gabatar da makalu daga malamai masana daban-daban kuma duka akan abin da shi ya yi ta dabbakawa a lokacin rayuwarsa kuma na san za ku fitar da abin da kuke kira community za a raba shi ne misali ga su hukumomi domin ganin an zartar ko kuma a wani daftari za a yi a matakin ku na masu bincike da nazari a makarantu da jami'o'i
to za a raba shi ga hukumomi kwarai da gaske a matakan kuma na gwamnati daban-daban za mu aika wa musamman gwamnatoci da ofisoshin gwamnatoci na abin da ya shafa na jiha da na ƙananan hukumomi da na tarayya gabaki ɗaya kuma daga cikin matakan abubuwan da muke bi na wayar da kan al'umma za mu rinka ci gaba da tunatar da gwamnatocin akan su rinka tsantsan wani abu irin waɗannan suna aiki da shi in Allah ya yarda
to har ila yau da wannan taro dai na shi Sheikh Hassan Abdullah Al-Turabi da aka yi ya samu halarci mutane har daga wasu kasashe inda kuma akwai injiniya kuma malami ne amma kuma injiniya ne da yake aiki da MTN a Ghana wanda sunan shi injiniya Sa'id Mukhtar Abubakar wanda ya tattauna tare da kware a cikin wannan abu
yawa cikin sunan yalla bai
sunana Sa'id Mukhtar Abubakar
daga
Ghana kasar Ghana ina ne mazaunin Accra ne kuma ina aiki a kamfanin MTN Ghana ni engineer ne software engineer but at the same time kuma ni khatib ne na jami'a na masallaci Dar es Salaam like the closest mosque to the airport in Accra
gashi kuna halartar wannan taro da ake musamman akan ayyuka na sha'anin ilimi da gudunmawa da shi Sheikh Hassan ko Dr. Hassan Al-Turabi ya bada misali yaya kuke ganin cewa za a iya dabbaka su misali a sauran kasashen mutum da watakila ana nazari ne akan gudunmawa da ba
eh to gaskiya wannan taro yana da muhimmanci kwarai particularly yanzu da muke da watan matsala babba na ganin cewa al'umman musulmai na kasashen duniya gaba daya sun samu wani irin insijami da yanda rayuwa ke tafiya a yau to mafi yawanci akan samu bambanci na watan fahimtar yaya za a tafiyar da sha'anin musulunci a cikin irin wannan zamani namu to wannan gaskiya conference din da thoughts ko kuma ara da kuma watan ra'ayoyi da shi Dr. Hassan Al-Turabi ya bayar Allah ya mai jin kai ya kasance watan he was gearing towards getting a solution watan yana kokari ne da ya saman mana
mafita
kuma gane ba domin mu samu zamantakewa mai kyau da duniyan yau mai sakewa dinnan mun ka duba cikin mafi yawancin rubuce-rubucen sa yayi kokari ne yayi hangen nesa domin ya gano yaya zamu yi mu samu rayuwa wanda yake malamin mu na yau da almajirai da lecturori na jami'a waɗanda suke musulmai kuma suke dirasan musulunci su su iya su samo mana mafita na daga cikin matsaloli da muke samu na yau da kullum maimakon a ce za a rike da tsaurin rikewa na watan wasu ara wanda suke fikiyya ana ce mai jurisprudence positions which are not the sharia based position I mean yayi kokari tsarin sharia amma tsari ne na wannan zamani ko da yake na sharia ne amma it is specific to the time
ka gane ce banta da wannan lokaci
so ya zamu mu samu malamin mu na su fahimta cewa mas'uliyar na kansu su ma su dauki sharia ba tare da an sake komai ba don Allah madaukakin sarki na ce man la yubaddal kauli ladayya Allah madaukakin sarki yana cewa shi magana a wurinsa baya sakewa amma zamani ne na mutane ke sakewa da halayensu ne ke sakewa to yaya zamu yi kokarin tabbatar da hukuncin ubangiji a cikin zamani da lokaci da muka samu
kawai to idan haka ne kaman alhaki ne na malamai misali namu na zaure da kuma irin ku da kuke korawa a jami'o'i yanzu yaya kuka daura damarar ganin cewa misali na farko ma an wayar da kansu malumma din akan muhimmancin sauya tunaninsu don ya daidai da irin wancan aikace-aikacen shi Dr. Turabi.
Insha Allah ina ganin wannan shi ne ai matakin da masha Allah waɗannan jam'iyyoyi na jami'ar Bayero including da AFAC suka ɗauka cewa a gayyato manya-manyan malaman jami'a su su hada su waɗannan almajirai na shi Dr. Hassan Turabi da kansa har da ma 'yan uwansa a ciki waɗanda yake na jini domin a zo a fahimtar da su wani irin afkar ne wani irin ra'ayoyi ne yake da shi don waɗannan su ne waɗanda suka zauna da shi na jini na gida ɗansa ma na ɗansa ma na nan tare da mu domin mu iya fahimtar cewa abin da yake faɗa ɗin nan ba wai abu ne kawai ya ta koya wasu daga jami'a ba wani rayuwa ne wanda ya rayu da shi
ya dabbaka shi
a gida sannan sai masu watan organizers na wannan conference din suka yi kokarin ganin cewa an kawo malamin jami'a wanda su suke tsayawa su yi wa almajirai magana wanda za su zama su ne shugabannin gobe su ne lawyoyi na gobe su ne philosophers na gobe a yi kokarin ilmantar da malaman nan nasu a yau cewa ga fa wani irin afkar wa'anda suke za su zama contemporary ma'ana na zamani za su fi da zamani kuma mu rike shari'a yadda ya kamata mu rike ta amma mu samu insijam a yi kokarin haɗa kai ta wurin fahimtar da mutane yadda za a yi a zauna a zamanin yau a ɗabbaka shari'a ba tare da an samu watan saɓani hakan nan da rayuwar yau da kullum ba
wani ƙalubale a wannan bigire da kake magana shine watakila saɓanin sect da muke da su ɗariƙo a cikin addinin musulunci musamman a wannan lardin namu sannan abu na biyu kuma akwai wato malaman mu da suke zaure malaman zaure waɗanda su ma suna da mabiya kuma suna tasiri a rayuwar mu ta addini ya kake ganin za a bullo wa wannan rukunai na mutane don ganin cewa wannan saƙon misali ya isa gare su kuma an tafi gaba ɗaya
wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci gaskiya kuma kalubale ne wanda yake gaskiya yana ci mana tuwa kwari misali wannan zama da muka yi mafi yawanci waɗannan watan malamma ne dan ce su waɗanda suke dan ce na zamani
wayayyu
exactly to the best thing to do here shine ina ganin bayan wannan mu'tamar din ayi kokari bayan wannan conference din ayi kokari ayi breaking down ayi watan ayi cascading nashi
kashi-kashi
ayi shi kashi-kashi to a samu waɗanda za su iya amfani da lugha ko kuma magana na waɗannan malaman zauren a ƙara breaking down this is a high level one za a yi breaking ɗin shi down yanda su ma za su fahimta
cewa ga irin ababan da kuma in that language dama har da su sallallahu alaihi wasallam yana ce mana wai hadithun nasu ala asdu qulihim mai tantance da mutane according to their level
inda wannan
yadda za su fahimta to ni ina ganin shawara da nake da shi shine bayan an gama wannan la Allah a samu a cikin karshen communique wanda za a fitar anan na bayan taro a tabbatar cewa an fitar da waɗanda suke da ilimin you know za su iya su fasa wannan abin nan din into a more detailed mana into more abin sai da
ba da a kakkasa shi dai yadda za a la'akari da fahimtar
a kai wannan sakon zuwa ga wayannan malaman namu na zaure za ga wayannan malaman namu wayanda suke even with all the sex wannan kamar din kana ganin cewa the topic din about the thoughts and ideas game da fikirori da kuma ra'ayoyi na Hassan al-Turabi game da rayuwar yau da kullum kamata ya shafi dukkaninmu regardless of the sex ba zancen dariƙa ko aqida ake abin nan ake ba musulunci da zaman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji wasu malaman mu suka ce all these sex used to be there
dama suna nan ko a
lokacin dan ko a lokacin dan lamarin Rasul sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka samu watan wani a cikin waɗanda ma aka nuna mai cewa waɗannan dinnan ma zindikai ne ko munafikai ne amma Rasul ya zauna da su har ya bar duniya bai yanke sai ya zubar ba dai ko da yake ya san su kuma suna ciki tare da shi to wannan shine musulunci za a samu babbancin ra'ayi amma musulunci dinnan da ya hada mu daya to shawagabanni ya kamata su iya fahimta cewa kamar yanda ka faɗa we already muna da waɗannan sects din and they shouldn't be left alone suna they are part of the society
yasa
bangare ne na wata al'umma yasa ya kamata even as yanda muke zauna a wannan conference din at this higher level ai kokari a sani cewa ba za a batta anan ba za a samu a cikin mu waɗanda suka iya amfani da logan waɗannan other sects din a shigar da wannan sako zuwa gare su wannan shine na wannan sai ha
kaji yanda tattaunawar ta kasance
da injiniya Sa'id Muktar Abubakar
mana to yanzu sai kuma mu je ga tattaunawar da shi Muhammad din yayi da Professor Tahir Dauda wani shehin malami ne dan kasar Sudan amma dan asalin Najeriya
amma yana zaune yanzu a Sudan
ya labai cikakken suna
yawa masu saurare sunana Tahir Muhammad Daud ni professor ne na harshen Larabci a nan Jami'ar Bayero game da tambayar da kai ta wannan bawan Allah da ake karramawa a wannan yau ko kuma ake tattaunawa akan tunaninsa da sauye-sauye da ya kawo a ƙasar Sudan Dr. Hassan Abdullah Turabi shahararren malami ne wato dan yayi gwagwarmaya da yawa ta fuskoki da yawa tun yana ɗalibi ya jagoranci ƙungiyoyin ɗalibai musulmi kuma da aka yi juyin juya hali na wanda suke sa masa suna wato Thawrat October wato juyin juya hali na watan October wanda ya tumbukar da shugabancin shugaba Ibrahim Abud ya kasance jagora a wannan gwagwarmayar
ka ce to ya kasance jagora ta kamar mai wacce rawa za a iya cewa ya taka
a wannan lokacin yana shugaban sashin ai nazarin dokoki wato law a Jami'ar Khartoum faculty of law a Jami'ar Khartoum shine dean na wannan faculty ko kuma wannan
sangaya
din kuma tun daga nan da aka yi wannan sai ma ya bar aikin gwamnati ya shiga aikin kafa kungiyoyi harakar islamiyya al-misaq al-islami da kuma a yanzu har zuwa lokacin rasuwarsa da aka yi juyin juya hali na shugaba na yanzu Umar Hassan al-Bashir kuma da suka samu sabani ya koma ya kafa wata kungiya wadda ake ganin al-mu'tamar ash-sha'bi wadda yanzu yana shugabantar wannan kungiya wannan malami a takaice zan iya cewa babban malami ne yayi karatu a Jami'ar Khartoum inda ya sami degree din sa na farko ya tafi Ingila inda ya samu degree din sa na biyu duk a harshen bangaren law sannan ya je Faransa Jami'ar Sorbonne inda yayo PhD dinsa wato babban degree ya dawo yana jin harsunan Larabci da Ingilishi da Faransanci da kuma yana dan jin Jamusanci
a bangarori biyu ake cewa sauye-sauyen da jagoranta sun yi tasiri ta fuskar shugabanci da siyasa da kuma addini a takaice adin kule ya zaka bayyana mana yadda shi wannan juyin juya hali da ya kawo ko sauyi a Sudan yayi tasiri ga rayuwar jagorancin siyasa da mulki a Sudan
da farko dai ta bangaren addini mutum ne mai hangen nesa malamai da yawa kamar yadda muka ji a kasidun da aka gabatar yau sun tabbatar masa cewa yayi hange mai zurfi na abe bade da za su tafi su dawo wato musamman yancin mata zamantakewa ta al'ummu daban waɗanda suke da addinai daban wato shi tunaninsa yana da fadi yana da sauki a rayuwa baya matsa takura addinin musulunci yana kiran cewa lokaci cewa kofar da ake cewa ta ijtihadi ya kamata a bude ta abi bade da suke zuwa na zamani a dube su ta wannan fuska ta zamani yadda za a iya zama da masu sauran addini da sauran irin wannan ya kawo tsegumi wasu da yawa sun sussuki ra'ayinsa wasu ma har suna ganin cewa kamar ya bar tafarkin addini
to tunda kai lancan mata din nan misali tunda daga baya zance wannan sauyi da ya kawo ya karbo watakila idan jama'a ya zaka kutanta rayuwar mata a Sudan a yanzu da kuma gabanin kafin ya kawo sauye-sauyen nan na ta fuskar ilimi da kuma zamantakewa
ko daga cikin tawagar da ta zo a yanzu din nan ga yarsa yanzu doctor ce malama ce da akwai ƴan uwanta da suka zo mata dukansu PhD holders ne wannan ya tabbatar mana sannan an mun duba kasashen Larabawa a Sudan ne aka fara samun tun 1964 aka sami member of parliament tun 66 aka sami minister tamata kuma yanzu an kaje Sudan zaka ga cewa a gaskiya ma ni kwanan nan nazo daga Sudan wato mata sun fi maza yawa a university mata sun fi maza yawa a university a kasar Sudan a
yanzu wannan za a iya alakanta shi da
wayewar kai da biya mata yancin cewa su nemi ilimi su yi aiki an ka duba malamai makarantun primary na duba yawancin malaman ma duk mata ne an ka duba ministry of health zaka ga cewa yawancin ma'aikatan duk mata ne da sauransu wannan ya tabbata cewa abin da yake ta kira ga shi tabbatar da yanci ga mata ya tabbata daga hotunan da suke a gabana ina kallon ina ganin cewa gashi ne yana zaune da Coptic pop na Krista yana zaune da Salva Kiir shugaban kasar Sudan ta kudu yana zaune da wani gashi nan shi ma Anglican priest wannan duk yana nuna cewa mutum ne wanda yake karɓar kowa da kowa tunaninsa mai faɗi ne shi yana ganin cewa addinin musulunci addini ne wanda bai hana ba mu yi mu'amala da sauran mutane masu wansu addini kuma bai hana ba cewa mata su je kasuwa su yi aiki su nemi ilimi da sauran irin waɗannan abubuwan muddin dai an kare sharuɗin addini na wajen yadda suke fita da yadda suke hulɗa da maza.
Lalle wannan taro yayi amfani.
Kin san abin da yasa na samu ra'ayin cewa bari in saka wannan abu gaba daya mu ji shi da rahoton da tattaunawar da kuri. Amfanin sa shine in kika kalli matsalar da ake ciki yanzu a Najeriya ta maganan kabilanci.
Haka.
Fadace
tashin hankula.
Hadan siyasa.
Haka ne.
Hadan wane ne. Zubar da jinin yayi yawa.
Shine.
Dole sai mun yi wa kanmu fada sai mun rungumi irin waɗannan abubuwa na
koyarwa da sauransu.
Musamman ji yanzu abin da ya faru a misali irin su jihar Plateau ji yanzu gashi nan ba ma misali da yawa suna
ni dai a takaice kawai
arewa maso gabashin Najeriya da yawa
ayyuka in na duba irin waɗannan abubuwan da nake ce maka kafin mu dawo daga rahoton nake cewa tuna baya shine
roko wannan gaskiya ne
mu tuna baya mu koma baya mu rike al'adunmu
da addinin ka ayi shi kuma abinda Bature yake cewa coexistence irin kai naka in yi nawa Qur'ani ba ce mani addinin ka lakum dini kuma lai kai naka in yi nawa to menene abin tashin hankali ka shaka shi Allah shi kyauta sannan kuma mun gode sosai Mahmud Ibrahim Kware da
kokarin ka hadu mana wayannan abubuwa ba za mu manta da shi ba
haka yanzu kan amadadin
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Baska Valar shi ne su wala Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya muke Allah kuwa shine don daya lallai mu bar bambanci na kabila ko al